巴基，没养狗呀。Ada di lokacin da sojojin juyin mulki a Nijar suka kudiri aniyar hukunta mararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. Zarge-zarge na ƙara fadada kan hannun tsohon shugaban kasar Muhammadu Isuhu a juyin mulkin. Shin me ya haddasa tsananin dangantaka tsakanin 'yan Najeriya da Nijar har suke zargin juna da ƙiyayya sakamakon juyin mulki? Ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a assalamu alaikum. Lamari na baya-bayan nan a cikin mako uku da juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar shine a yayin da kungiyar kasashen ECOWAS take kokarin mai da wukar takube domin rungumar matakin sulhu da gwamnatin juyin mulkin kasar. Kwatsam sai aka ji gwamnatin ta fitar da sanarwa inda take ta tattara hujjoji a yunkurin gurfanar da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum da yanzu suke tsare da shi a gaban kotu. Bisa zargin cin amanar ƙasa da haddasa fitina ta hanyar kiraye-kirayen waya ga wasu shugabanni da gwamnatoci a faɗin duniya. To shin da waɗanne dokoki ne za a gurfanar da shi kuma a wace kotu? Mai fushin baki kan lamuran shari'a a Najeriya barista mai nasara Kogo Umar ya yi ƙarin haske.
To wala Allah suna da kwararan hujjojinsu ko suna da abubuwansu, to amma dai abin da dai aka sani a duk duniya shine ba ka iya zama alƙali akan shari'a wadda take kai kana cikin waɗanda ake kallo ana yin mu shari'a a ciki, ba za ka iya zama alƙali ba. Saboda haka ba zai yiwu a ce su za su iya zama alƙalai akan laifukan da suke ikirarin ci shugaba Muhammad Bazoum ya tabka ba. Mai yiwuwa idan sun kai kotu ta Afirka ta Yamma, ita ce Afirka ta kotun kula da harkoki na Afirka ta Yamma, wanda kuma tuntuni sun yi watsi kuma da ita hukuma Afirka ta Yamma din, wanda kuma su mambobi ne. To saboda haka a nan wurin mu a matsayin mu na 'yan demokradiya, to zamu kalli wannan abun a matsayin wani irin kazaza ne, ma'ana wani irin abu ne wanda suke so su kakaro, kuma wannan abun ne wanda ake cewa wayan a ci an kori kare daga gindin kanya. Wannan ba abu ne wanda yake a tsarin demokradiya za mu iya amince mushi ba, ba abu ne ba, saboda a tsarin demokradiya har gobe shugaba Muhammad Bazoum shi ne bayani inda za a kalle shi ta fuskar demokradiya shugaban jamhuriyar Nijar. Tana iya, za mu tsaya mu sa ido mu gani a wace kotu za ta iya kaiwa. Idan kotun ita kanta kasar ce kuma karkashin shugabancin sojoji wanda su suka tura shugaba Muhammad Bazoum, to muna cewa zaton za a kalubalanci wannan shari'a, kuma a nuna cewa wannan abu bai daidai da hurumi na 'yancin dan adam ba, hurumi kuma wanda yake na tsarin mulkin duk duniya. Ba zai yiwu ka zama kai ne mai kara, kuma kai ne mai kotu, kuma kai ne wanda kake ikirarin cewa wane bai da laifi, wane ke da laifi ko wane ne bai da laifi. Amma dai abinda dai za mu iya hasashe a nan shine duka suna kara kawo hujjoji ne waɗanda suke za su iya ba su tagomashi ko kuma hujja na su kara miƙe duwawu su zauna daren dam akan kujerar mulkin ƙasar jamhuriyar Nijar.
Idan za a iya tunawa tun a farkon juyin mulkin na jamhuriyar Nijar, wasu masu fashin baki suka yi zargin makarkashiya da hannun wasu kasashe har ma da ɗaiɗaikun jama'a, ciki har da tsohon shugaban kasar Muhammadu Isuhu. Yanzu haka kuma wasu kungiyoyin fararen hula na ƙara girmama zargin da ake yi wa tsohon shugaban kasar kan hannu a juyin mulkin, bisa wasu dalilai da suka ce sun tattara tun somawar wannan lamarin, kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin 'yan fafutukar Michael Zoidi ya bayyana.
Misali a tambaya yanzu sojawa su saki Bazoum suke ya hita ya yi yawo cinye mai, babu wanda zai ce mishi wani abu sai godiya. Amma Muhammadu Isuhu a sake shi a ce mishi tashi ka kai ka yawo, bai iya yawo tun dai ya raba Kano 'yan kasar Nijar, ya sa wani irin milicin kama karya cikin Nijar, ya kuma dauki arzikin namu, ya sa cikin aljihun shi da iyalin shi, kuma bayan wannan yana da alaka da annasaru suna nan suna kwashe arzikin mu suna tahiya su. Don shi ne a ganin namu ba wani da ya kamata a kama bayan Muhammadu Isuhu. Yana nan yana kokowa yana so yi cikin kasa, ya so zai ce gudu tun da ya gani abin ya kuke mishi. Kuna gani kaman biri yana so ya kama da mutum, in an diba shine yake sa bazum ne shine ya kama komai gwamnati sojawa kowa nashi ne shi yake hodi a shi to yanzu a zo a yi juyin mulki a ce ba hannun shi
wasu bayanan na daban na ƙara karfafawa ƴan ƙasar Niger ƙwarin gwiwa a zargin da suke yi wa shugaba Isuhu da yin burus da abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa tsohon shugaban kungiyar dalibai ta ƙasa Biyo Abdulrahman ya gano abubuwa da dama
harka kudeta an yi a wasu ƙasashe ma ya fito ya yi kirarin bai amince ba da haka kenan a yau aka zo aka yi juyin mulki a ƙasar mu ta Niger a ganin a cikin kusancin da yake da dukkan mutanen da ake gani cikin tafiyar nan da rikin magana shi kuma a nan ɗan ƙasa sun lura da shi ba a dame yake ba a tare ma yake cikin wuri mai kyau da iko wanda suke kare shugaban ƙasa su suke kare shi mu ba mu da matsala ma da sojoji inda mun san mulki ne aka yi na juyin mulki na sakewa amma juyin mulki tsakanin mu mu hudda dan a hudda wani a sa wani shine muka ce wannan abin ana wasa da hankalin mu a daina
sai dai tsohon dan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar Pende Sariya Abdulmuni Gusman na daukan abin a matsayin shaci fadi
Muhammad Isufu ba zai yi maka sakudi ta ba dan saboda jam'iyyar shi wanda ya girka wanda yayi wahala shekaru da shekaru yana bauta mata har ta kai ga iko shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ita ta bashi iko akwai har da ɗan shi na cikin shi shi ma yanzu haka yana tsare kamar yadda an kazare shugaban ƙasa
da alama al'amarin juyin mulkin na Niger da kuma matakin da kungiyar ECOWAS ko CEDEAO take za ta dauka kan masu juyin mulkin ya haddasa tsamin da daddiyar dangantaka tsakanin al'ummomin kasashen biyu duk da yake 'yan Najeriya musamman daga yankin arewa sun yi ittifaki tare da fitowa karara suna nuna adawa da yunkurin kungiyar ECOWAS na amfani da karfin soja kan masu juyin mulkin hakan bai hana wasu rukunai na 'yan kasar ta Nijar jefa kalaman kakkautan suka kan Najeriyar ba bisa zargin cewa ita ce ke jagorantar kaiwa kasar yaƙi baya ga rufe kan iyakokinta da kuma yankewa Nijar tsin wutar lantarki mai fashin baki kan siyasar duniya kuma shehin malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo Farfesa Bello Muhammad Bada ya ce bambancin fahimta ne ya haddasa haka
dama da ɗaya Najeriya ba ta da tagomashi a ƙasashen Afirka na yamma renon Faransa idan al'amari ya haɗa ɗan Najeriya da mutanen Cameroon ko Togo ko mutanen Benin kana ganin irin matsalar da ke faruwa da abin da ya zama laifi da bai zama laifi ba duk idan ɗan Najeriya ne yake laifi ne da ɗan inda muka jin ɗan sassauci shi ne a nanan ga tsakaninmu da Niger so kuma saboda mun haɗa harshe mun haɗa al'ada mun haɗa tarihi guda wajen su ne muke ji to girka mutane ake yi aka ana shuka su akan kiyayya dama tarbiya ta Faransa ba tarbiyar kware ba ce kada ka manta Faransa ta kama ma Biafra a lokacin da an kai yakin basasa ba gehen gwamnati tarayya take ba wannan tarbiya da ta yi musu shi yasa aka rufe idanu aka kasa gane menene ake ce ma ECOWAS sannan menene ake ce ma Najeriya domin shugaban kasar Najeriya shina shugaban kasar ECOWAS ba shi ai yayi abin dare ne kaso ba sannan shi kai ne shugaban kasar Najeriya shi ma ya kurakurai bai kamata tun farko a matsayin na shugaban ECOWAS ya fara cewa ai mun ba ku lokaci zuwa kaza in ba ku yi kaza ba to ko da ƙarfi ne za a cire ku a lokacin da ake diplomasiya in ka riga ka faɗa ma mutane irin haka nan to ka riga ka kai su ga bango kuma wannan ya zama dalilin da zai sa su kuma sai su yi kishin ƙasarsu to kuma irin wannan kishin ƙasa da su suke da shi na son ƙasarsu to kuma Najeriya saboda yawan ƙabilu da bambance-bambance da kuma rawar da 'yan siyasa da 'yan boko ka takawa sai ya zamba ɗan Najeriya dai da kishin Najeriya sai dai yana da kishin kai ne da tunanin shugaban ƙasa ina ya fito fahimta ita kanta da fahimtar wanda Faransa ta wa tarbiya da fahimtar wanda Ingilishi ta wa tarbiya ba za ta taba zama guda ba duk wannan fitinu ne waɗanda mutane ke son su gama mutane fitina ƴan wani bangare na Najeriya sun ga laifin Muhammadu Buhari sadda shi na shugaban ƙasa suna cewa yana taimaka ma Niger so da yawa abin da ya shafi motoci ne sha'aniya abin da ya shafi kayan zabe ne abin da ya shafi horar da mutane ne akwai lokuta wadanda ita kanta Najeriya har abin da ya shafi sha'ani ne na albashi na menene duka irin wadannan abubuwa suna taimaka ma Niger ba kuma Niger kadai ba amma ita Niger duk wanda ke Najeriya haje arewacin Najeriya ba ka iya cire dan Najeriya ka cire dan Niger
masu saurare a nan za mu dace aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma sai dadi Balawo ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.